الحسن عمر ابو عبد الرحمن حفظ الله وبارك الله يشفع من الخير الله يحيي الشهداء الله يجزاه حسنا الالم ما لا يقدر كريم بيانسا
بنكاري bankare ba
to malai ya dan taba
na dalti bayani na dalti bayani
malai ya dan taka a cikin Allah da yake ciki dai da gama amma ni muna fatan kan samu wata munasabar wala Allah insha Allah kuma Allah zai kare ta wannan yake ce aqidar ahlus sunna wal jamaa wa biha nadinu Allah tabaaraka wa ta'ala da ita ce muke bauta Allah tabaaraka wa ta'ala kuma da ita muke neman Allah ya dauki ranmu mutu akan ta bi mashiyatullahi ta'ala kenan a ƙarshe mun fahimci cewa ba yanda za a yi magana alqur'ani mu fahimce shi sai mun karanta sunna sai kuma sunna ta yi mana sharhi na alqur'ani imam shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da shi kullu ma hakama bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu min al-Qur'an da abinda kaji annabi yayi hukunci da shi duk bayani da kaji manzo Allah ya fara duka komai to yana da cikin abin da annabi ya fahimta a cikin al-Qur'ani a shekenan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sharhi ne da bayani akan abinda Qur'ani ya zo da shi ba su da bambanci shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa as-sunnatu tufassiru al-Qur'an ita sunna ita ce ai take fassara al-Qur'ani kenan ma ba za ma ka iya fahimtar al-Qur'ani ba idan ba ka karanta sunna kuma a ɗabi'ar mutane Allah ya yi dan adam kullun idan aka yi magana yakan buƙaci sharhi da bayani mutum dan uwanka in yayi magana kana buƙatar ai masa ƙarin bayani to ina ga Allah idan yayi magana a cikin alqur'ani mai girma kaga ai akwai bukatar mu nemi sharhi shi yasa Allah ya turo manzon Allah ne dan yayi sharhi Allah ya ce mun saukan maka da alqur'ani li tubayyana lin nasi ma nuzila ilayka kaji qur'ani li tubayyana lin nasi wa anzalna ilayka dhikra ita ce ayar da malam ya fara budewa cikin lecture mun saukan maka da alqur'ani shine azzikr dan ne litubayyana linnasi dan kai wa mutane bayani ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu to ya za a yi araba alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi guda daya da zai dada wayar mana da kai akan cewa su fa sahabbai sun fahimci cewa magana annabi sallallahu alaihi wasallam fa ita take bayani alqur'ani riwaya ta zo cikin sahih bukhari kitabut tafsir tafsir suratul talaq wani mutum ya zo gurin Abdullahi bin Abbas yana masa tambaya sai ya tarar da Imam Abu Huraira a tare da Abdullahi bin Abbas suna wuri guda sai ya ce na zo in tambaye ka ne menene hukuncin matar da mijinta ya mutu kuma bayan kwana 40 sai ta haihu sai Abdullahi bin Abbas ya ce da shi akhirul ajalain za ta zaɓi lokaci guda biyu mafi tsawo duka waɗannan lokutan guda biyu Qur'ani ya zo da su a cikin suratul baqara Allah ya yi magana akan duk macen da mijinta ya mutu kuma mijinta ya mutu kuma wai zaruna azwajan aka bata a matsayin mai takaba za ta yi zaman wata hudu da kwana goma ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kaga wannan Allah ne ya faɗa shikenan sai kuma a cikin suratul talaqi Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna duk masu ciki ulatul ahmali ajalinsu iddarsu shine su haihu to can Qur'ani ya ce duk wacce mijinta ya mutu ha za ta yi wata hudu da kwana goma nan kuma Qur'ani ya ce duk mace mai ciki idan ta haihu to ta gama iddarta to kuma akwai idda ta mutuwa akwai idda ta me ta shikan aure da haka wannan bawan Allah ya zo a yi masa bayani ya zai Ibn Abbas ya ce sai ta zaɓi lokacin da ya fi kowanne tsawo sai shi mutumin sai ya ce a to an yi na karanta a cikin alqur'ani Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna yake challenging Ibn Abbas
Abu Huraira ina Abu Huraira yana gurin sai yace da shi Ibn Abbas ana ma abni akhi ni ina tare da dan dan uwana da ya faɗi wannan magana Ibn Abbas sai yace ina Quraib yaron sa yace gashi yace tafi wurin Ummu Salama mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka tambaye ta me Annabi yayi hukunci ka ji da Allah aya fa aka kawo yace ka je wurin Ummu Salama ka tambaye ta me Annabi yayi hukunci akan macen da mijinta ya mutu kuma ta haihu bayan kwana 40 ya za a yi ana gaya wa Ummu Salama take ce a ai Subai'atu bintul Harith al-Aslamiyya Subai'atul Aslamiyya ai an kashe mijinta da ya mutu bayan kwana 40 ta haihu kurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mata aure sai tace mutane biyu sun zo suna neman ta da wani saurayi matashi da kuma wani dattijo manzon Allah bayan kwana 40 din ne ya mata aure Quraibu ya tashi ya je ya gaya wa Abdullahi ibn Abbas abin da ya dame ni anan shine a'a ashe ko sun karanta aya ta alqur'ani idan sun yi jayayya a ciki suna buƙatar me suna buƙatar sharhin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a yi ka karanta qur'ani ka gane shi babu hadisi kuma in banda ma rashin hankali da shirbici da dimuwar kai ba yanzu kai ka zo ka dauki qur'ani kana karantawa to wannan fassarar da kake tunda ka ce qur'ani da Allah wannan fashin bagin fassarar da kake haka Allah ya faɗa wannan bayanin da kake daga ina yake yaya zaka hana mutane su saurari bayanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma kai ka zo ka dauko qur'ani mai bugun dutse kana karantawa kana fassara ba ruwanka da aya ba ruwanka da hadisi an kalima bai dauka ba dan haka ƴan uwana ku fahimci cewa ƴan bid'a yanzu abinda ya faru shine sirrin guda ɗaya ne sun fara losing constituency ne sunna tana tafiya sunna tana tafiya kamar gobarar daji ba sai na yi shaidi da bayani ba dan haka bari su kirkiro wasu fitintinu waɗanda za su dauki hankalin mutane su hana mutane aiki da wannan sunna in banda abun mamaki ba wannan fa cewa hadisan manzon Allah bola ne hadisan manzon Allah maganganu ba irin batanci da bayan Annabi amma shi wannan bai zama yayi laifi ba dan haka ku kula ku riko da sunna ku riko da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku riko da sahabbai da abinda sahabbai suka karantar wannan ita ce da'awar ahli sunna kuma wannan akai muke kuma akai zan bauta Allah kuma kai muke ne ba Allah insha Allah ku yi hakuri a dan sauran lokacin da ya saura mana akwai manya-manyan mutane da suka zo wannan guri cikin manya-manyan malamai matasa waɗanda suke masu taimakawa wajen gudanar da sunna wannan gari sun zo wannan guri da kuma manya-manyan ƴan kasuwa duka sun halarci wannan guri muna musu fatan alkhairi da addu'a Allah ya saka musu alkhairi a cikin su akwai Imam Malam Masallaci Professor Salisu Shehu Hafizahullah Warahu gashi a zaune ya zo Allah ya saka mai da alkhairi babban malamin Sheikh Doctor Nasir Yahya shi ma yana wannan guri da babban limami shi ma ɗaya cikin limamu wannan masallaci da Abdullahi Muhammad Yezu shi ma yana wannan guri Alhaji Basir Yusuf Fantiya shi ma yana nan Sheikh Muhammad Awwal Abu Maryam shi ma yana nan ɗaya daga cikin masana sunna ɗaliban ilimi kuma malamai masu karantarwa madda suka gama jami'ar musulunci ta Madina akwai Malam Abdulrazak Uba Musa shi ma yana nan akwai Sheikh Bashir Kabir Bashir Bello Abdulhamid kenan hayaki akwai Dr. Suleiman Mahmud Al-Misri akwai Muhammad Sheikh Muhammad Sani Khamis shi ma yana nan akwai Alaramma Al-Qasim Abdurrahman shi ma yana nan akwai Dr. Sunusi Ramadan shi ma yana nan akwai Sheikh Abubakar Abdulsalam baban Gwale shi ma yana nan akwai Alhaji Yahya Adam Mai Kifi wanda ya gina wannan masallaci hafizahullahu Allah ya saka mai alkhairi akwai Dr. Abdulkadir Adamu Isawa gashi a ɗaya hannun nawa wanda ba na dama ba shi ma gashi muna zaune da shi a nan sannan kuma insha Allah abu na gaba akwai Abu Haitham na yi bayani akan sa insha Allah duka dai suna nan wanda ba zan iya bayani akan su ba gaskiya ai mun afuwa saboda ba na iya gani ta bayana sai ta gaba kawai nake gani insha Allah ta'ala za mu kira Dr. Abdullahi Muhammad Jezu za mu ba shi dama dan ya zo ya zauna a wannan kujera shi ma dan ya gabatar da ta'alidi insha Allah ta'ala na minti biyar a matsayin sa na wato limami a wannan masallaci kuma wanda yake shi ma ana buƙatar a ji wani abu a bakin sa shek idan kana kusa muna fatan ka zo ka dan isar da sakonka Allah ya saka da alkhairi malam bismillah
haka nan kwanan nan abin da aka taso da shi na yi ma'adisu da shari amma aka fake da shi malamin Allah ya kama masa lafiya to duk magana ce wai so ake sai an murkushe gaskiya sai an murkushe sunna sai an murkushe malaman sunna sai kuma hakan ya zama wani alheri yau da yawa mutane wanda da ba su zuwa wurin lakta ba su zuwa wurin karatu yau sun tashi sun kakkade littattafan su kuma makaranta sai kaga mu alin ya zama mana alheri ya zama mana wato wani buɗi wani fataha mubina yau fahimtar sunna birni da ƙauye maza da mata mace a cikin gida sai ka ji suna cewa ashe haka mutanen da suke ashe haka suke kaso ka ga yana tsalle yana ihu wai addini saboda an haska mata ta gani a waya sun fi ɗaya kaso yana tsalle yana ihu wai addini yake to ƴan uwa mu ma Allah godiya mu ci gaba da makalkale mu malaman mu na sunna mu ci gaba da karatu mu ci gaba da neman ilimi duk inda sunna take da malaman sunna mu muna tare da su wannan shi ne zai kai mu ga cikin kwanciya sannan kuma karmu da mu da faɗa da sunna wannan take tallata su ne da yaya da san da jikka ji an ce ba a faɗa da sunna ai an kashe sunna din ke ai faɗa alama ne da ya kama da ita saboda haka addu'a muke Allah ya shiri al'umma akan sunnar manzo Allah ya gane da su al'umma Allah ya kara musu lafiya masu kudin mu suke taimaka ma addini Allah ta kare ya warkawa Allah ta kare mu wannan gidan mu ya barka Allah ta ba mu zaman lafiya wannan su zo duk wannan lakta mana fata Allah ya karfa mana ladan mu Allah ya ba mu lada Allah kuma ya bada kwanan lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka Dr. Abdullahi Muhammad Yesu da alkhairi dangane da wannan shari'i da ya mana a takaitaccen lokaci kuma ya daɗa fito da abubuwa fili ƙwarai da gaske ahlus sunna ba abin da za su yi illa su yi wa Allah godiya insha Allah a nasara tana nan tafe ana cikinta kuma insha Allah za a ci gaba da samun nasara da taimakon Allah godiya ta musamman ga ƴan uwa jami'an tsaro da suka zo mana wannan wurin karatu tun bayan la'asar wasu ma tun azhar suna nan a daga yan agaji da yan hizba da police da DSS da muke tare da su a nan gurin masu wato farin kaya kenan duka hukumar masallaci da mu duka manan muna muku godiya akan wannan tsaro da kuke bayarwa sannan kuma ita kanta hukumar masallaci ya kamata a mata godiya ta musamman dangane da ba da dama da aka yi da kuma shirya masallacin ta da inji kunna AC komai da komai dai don a samu a yi karatun lafiya bayan haka yan uwan mu yan media ga su a gaban mu na bilcik iyaka kenan Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi duk inda ake da'awa kuna nan ba mai ba ku kudin mota ba mai ba ku kudin mai ba mai sai muku waya ba mai sai muku data da kanku kuke Allah ya taimake ku kuma abinda za ku iya yi wa sunna kenan ku ci gaba da yadawa ku ci gaba da yadawa insha Allah kuna tare da nasara kuma muna tare da nasara gaba daya insha Allah tunda akwai matasa a gurin nan kuma na lura akwai bukata dan motsa jini kadan koya yake zan kira dan uwa wato mawakin sunna Malam Shu'aibu Dorayi idan yana nan kusa inda yana kusa yazo ya bude makogoransa ya dan isar da sakonsa a waje kuma ya yi da gaske saboda lokaci ne da ake yin abubuwa da gaske Allah ya saka da alkhairi masha Allah bismillah Allah ya taimaka
Baki daya
Allahu
ne
kawai shiriya
ko wanda nake ta sha duka da bulaliya wata an daure su kan sunna kamar ahmad ku dan taymiya cikin kurkuku laifinsa kawai fadin gaskiya a kashe mana malamai da ake na kara mana ma'aniya Allah ka ji kansa shakku ya abarwa
musamman da kuma roƙon ƴan uwa su taimaka da addu'a idan kun lura a wannan sanarwa da aka yi ta lecture da za a gabatar akwai a baban mu malamin mu Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a za ku ga bai samu halattar zuwa ba baya jin daɗi kuma yayi tafiya alhamdulillah amma muna zuwa mutane albishir malam ya samu sauki kuma yana kan hanyar dawowa insha Allahu tabaraka wa ta'ala muna fatan Allah ya ba shi lafiya Allah ya warkar da shi Allah ya warkar da mu gaba daya abu na karshe insha Allahu tabaraka wa ta'ala zamu mika abun magana ga dan uwa Professor Muhammad Muslim Ibrahim wanda shine zai rufe kuma zai yi taliki a maimakon Sheikh Abdul Wahab Abdullah da kuma communique da zai karanta dangane da wannan lecture da aka gabatar gabaki daya insha Allah ta'ala sannan kuma sai mu rike da addu'a sai kuma tashi cikin Allah ta'ala prof muna maka mata alkhairi
ما شاء الله يقدر ما الله يجزا إيه الحمد لله إيه وبركوا جاي
dan malamin mu professor Abu Abdurrahman Muhammad Sani Umar Jallemu sai dai gaskiya saboda kada mu ci lokaci da yawa kuma na tabbatar maganganun malamin ta'aliki da suke bukata ba shi da yawa Allah ubangi ya saka masa alkhairi da sauran malaman mu gaba daya ya amfane mu da abin da ya fada abin da nake tafi da shi kamar yadda Dr. Abdullahi ya fada kamar jawabin bayan taro jerin gwanan lakcoci da aka yi masu taken alqur'ani zalla ko bijirewa alqur'ani yau muna shaku ga rabi'ul tsani 1447 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daidai da 5 ga watan 10 miladiya 2025 wannan ita ce muhadara ta karshe a cikin wannan jerin gwano da aka yi lakcoci guda 6 ta farko mai taken menene hadisi menene kuma alakar sa da alqur'ani wanda Sheikh Abu Maryam Muhammad Awwal Al-Limawi ya gabatar a masallacin Usman bin Affan gadan kaya sai lecture ta biyu mai taken masu inkarin hadisi a jiya da yau wanda professor Muhammad Sani Muhammad Sani Abubakar Birnin Kudu Malam Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu professor shine ya gabatar da ita a masallacin markaz al-Imam al-Bukhari lecture ta uku tattar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sahabbai da tabi'ai da na bayan su wanda professor Ahmad Murtala Mansur ya gabatar a musallacin Markaz Khulafa'ur Rashidin. Sai lacca ta hudu dalilan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isar da sako daga Al-Qur'ani wanda Professor Abdullah Pakistan da waɗanda suka taimaka masa saboda malam ba maya gari malam Sheikh Shehu Mansur da Dr. Ali Yunus sai gabatar a masallacin Al-Furqan. Lacca ta biyar yadda sahabbai su karba Al-Qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yadda suka isar da shi wanda Sheikh Nasir Yahya ya gabatar a masallacin Tudun Murtala a satin da ya gabata. Sai kuma wannan lacca ta mu da muke ciki, wannan jerin gwanan laccoci manufar su kamar yadda yake a bayyane shine jan hankalin al'umma domin su gane hatsarin wannan sabon salon tsoho kuma sabo a lokaci guda wanda yake janye mutane daga bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kawo masa tasgaro da shubuhohi da nuna cewa wai su mabiya Al-Qur'ani ne zalla, wanda fil haqiqa babun Al-Qur'ani bane ba, bijirewa Al-Qur'ani ne. Wanda suka shirya wannan shine wannan lajina wacce muke tare da ita, lajinar du'atu sunna, wanda tattaruwa da taliban ilimi da malamai daga bangarori daban-daban na ahlus sunna a wannan gari namu mai albarka na Kano har ma da wajen Kano gaskiya, wanda Sheikh Abdul Wahab Abdullah Allah ya kara masa lafiya shine gaskiya mai wannan tunanin, shi ya kafa tare da taimako da shawarwarin yan uwansa su Professor Dr. Bashir da sauran malamai. Allah ubangi ya saka musu alkhairi. Wannan kamar hakan ta faru a shekarar 2017, yanzu kamar shekara 8 kenan ko kamar shekara 8 ana wannan hijimar. Asalin abin da yasa malam ya tunanin kafa wannan lajina gaskiya saboda kalubalen da ake samu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ahlus sunna din, wanda watakila babban aikin da ta yi cikin taimakon Allah da sa hannun Allah subhanahu wataala shine kakkabe fitinar Abdul Jabbar. Tabbas wannan lajina a cikin ta ne waɗanda suka fita suka yi gwagwarmaya da Abdul Jabbar sama da kowa, kowa ya bada gudunmuwarsa. Amma dai ba za a manta da Dr. Rabi'u Umar Rijiyar Lemo ba, ba za a manta da Kabiru Bashir Abdulhamid Hayaki Fitina Kogo. Wayannan a cikin lajina su ne zakaran gwajin dafi, su suka fita suka tattauna kuma Allah ya ba su nasara. Kafin nan da bayan nan su ɗin su biyun da wasu ma cikin 'yan uwa an yi rubuce-rubuce, an yi laccoci, an yi muƙabaloli hawa-hawa domin bice bidar Abdul Jabbar. Kuma cikin taimakon Allah subhanahu wataala kowa ya ga inda Allah Ubangiji ya kai shi da taimakon Allah, sannan dagewa ta malamanmu da kuma wayannan zarata cikin wannan kwamiti namu. Bayan nan gaskiya alhamdulillah wannan lajina ta ci gaba da ainihin dagewa wajen laccoci da daurori da shirye-shiryen gidan rediyo da na TV da kai ziyarori. Ƙarshen ziyara da aka kai ziyarar ɗan anti, wasu zarata a cikin wannan lajina sun sadaukar da lokacinsu da rayuwarsu suka tafiya ta Kanas ta Kano suka je wajen babban bataccen nan, babban dan kowa Allah, babban dan faila batacce halakakke sosai dan anti a jihar Nasarawa, suka je suka kalubalance shi amma dai ji tsoro ya janye. Wannan lajina alhamdulillah tana iya magana wasu lokuta da gwamnati kan maslahohin al'umma. An yi kokari lokacin da ake cikin matsananciyar rayuwa, tsadar rayuwa ta fara faduwa mutane lokacin da aka janye tallafi da sauransu, an yi rubutu an fuskantar da gwamnati lokacin da aka kama yaran mutane bayan zanga-zangan nan da aka yi ta tada hankali a gari. Lajina ta yi kokari wajen jawo hankalin gwamnati, babban tattaunawa da aka da gwamnati kuma a yanzu ake cikinta akan zancen Sheikh Lawan Tirayam. Allah Ubangiji ya yanta shi daga wannan matsala. Hakika lajina tana taka rawar gani gwargwadon iko, tana ba da gudunmawa wajen warware wannan matsala wacce muke cikinta. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshenta. Wannan lajina tana kira zuwa ga al'umma akan haɗin kai, a bata haɗin kai ta fuskar sauraro na karatuttuka na malaman sunna gaba ɗaya, kallo goyon baya shawarwari domin ci gaban daukaka da kuma yaduwar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a social media ta hanyar reposting ta hanyar liking ta hanyar sharing da sauransu mawadata su ma muna ainihin kira zuwa gare su da taimakawa wajen tallafawa wannan lajina ta bangaren bugal tsafai ta malaman da suke cikin wannan lajina da kuma gabatar da ko daukan nauyin shirye-shiryen da suke da su a gidajen TV da gidajen radio matasa muna neman haɗin kansu musamman wajen taimakawa wajen kawo kwanciyar hankali da dattako da girmama malamai da girmama furfuran masu furfura Allah ubangiji cikin alqur'ani yana cewa kulli ibadi yaqulu lati hi ahsan a gaya wa bayi diga su faɗi magana mafi kyau wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin a kyautata Allah na san masu kyautatawa ko a cikin raddi ko a cikin rigima ta tabbatar da sunna ko a wani irin mataki muna tunatar da yan uwa gaba daya cewa akwai ladabi akwai girmamawa akwai mutuntawa akwai haƙƙin musulmi akan musulmi dan uwansa kira na musamman kuma ga gwamnati gwamnati ta yi kokari a wannan kadiyar da muke ciki ta Sheikh Lawan Abubakar Turayam batun shura da ta kafa alhamdulillah mun ji dadi gurgudu wanzu da ma akwai shura amma aka dauki wannan kadiyar ta Malam Lawan aka danka ta a hannun shura saboda haka yanzu amanar gwamnati ta koma wuyan shura to muna tunawa shura fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih inna Allaha kana sami'an basira da Allah malamai ne ya shuran nan da manyan mutane da dattabai da yan kasuwa manya a wannan gari muna jan hankalinsu muna fadakar da su muna tunatar da su kan yin adalci da tsayawa akan gaskiya da kaucewa duk wani abin da zai kawo rashin fahimta zai kawo tashin hankali a wannan kasa ta mai albarka hakika zaman lafiya shine manufar dukkanin mai hankali domin ba a bautawa Allah sai karkashin zaman lafiya in ana yaki da mutane ba sa iya komai sai tsira da ransu ba sa bautawa Allah ba daukaka sunna ba neman arziki ba kwanciyar hankali ba komai saboda haka lallai kwanciyar hankali babban abu ne da muke fatan gwamnati ta kula da shi lallai mu ahlus sunna alhamdulillah a tarihin mu kowa ya san yadda muke kula da wannan bangaren ahlus sunna a tarihin su ba a taba jin sun tada hankali ba ba a taba jin sun zalunci kowa ba muna fatan wannan din ya zamanto da dalilin da yasa a mana adalci wannan ya zamanto da dalilin da yasa a kyautata mana ai mana ainihin hukunci da abin da yake na gaskiya ba wai ai mana wata alfarma ba hakikatan gaskiya ɗaya ce abin nan da ake tattaunawa kowa ya san cewa an wuce gona da iri wajen siffanta shi wajen suranta shi wanda karshe in ba a tsaye da abin a inda ya kamata ba zai iya kawo fitintunu wanda ba a fatan su Allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya ya dauke mana wannan musifa muna da wakilai a cikin shura akwai malamai akwai attajirai akwai masarauta duka ahlus sunna alhamdulillah a cikin gwamnatin da ko ina mun san muna da wakilai mun dogara ga Allah sannan mun jingina musu wannan masuliya Allah ubangiji ya ba su iko su sauke bai kamata ba ko kadan gwamnati ta yi sakaci kowane irin sakaci a kawo karshen wannan matsala cikin zaman lafiya muna godiya ga malamai waɗanda suka kafa wannan kwamiti da waɗanda suke ba shawarwari da waɗanda suke jagoranta mu akan aikata daidai da ainihin ɗaukar matakai na daidai mun gode wa Allah sannan muna miƙa godiya a gare su muna jinjina musu masallatan da muka wannan laccoci duka da na faɗa Allah ubangiji ya saka wa limaman su alkhairi ya saka wa waɗanda suke ainihin gina masallatan da waɗanda suke kula da masallatan da yan agaji da ake gayyatowa da na masallaci da ba na masallaci ba duka muna godiya a gare su gidajen TV da sauran social media dole ne a jinjina musu ai yabo a gare su ba mu da abin da zamu ba su sai dai kamar yadda annabi ya ce mu ce musu Allah ya saka musu alkhairi jazakumullahu khairan domin gaskiya ko ina wannan sako a alhamdulillah yana shiga lungu da sako. Allah ya saka masa alkhairi, Allah kuma ya ƙara ƙarfafa addinin sa. A ƙarshe muna addu'a ga Kano, wannan gari da yake cibiyar musulunci a duk Afirka gaba daya. Allah ya ƙara Kano, Allah ya ƙara albarka a Kano, Allah ya kawo kwanciyar hankali, ci gaba da arziki a wannan gari namu mai albarka. Arewacin Najeriya da yawa ana cikin matsaloli nan, Allah ya kare. To duka sauran garuruwan su ma Allah ya kawo musu dauki, Allah ya yi musu damu. Su Najeriya gaba daya kasan mu ce a cikin da aka haife mu, anan muka koyi karatu, anan muke samun abinci da abin sha. Allah ka kawo aminci a Najeriya, Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi, masu hankali. Allah ka mana maganin azzalimi a duk inda suke. Allah ka ragarga da azzalimai. Palestina yan uwan mu suna cikin mataki na gargara, amma ba abin da yafi karfin Allah. Ya Allah, ubangiji gare ka muke komawa. Allah ka zama gatan su, Allah ka zama gatan su, Allah ka zama gatan su. Duk wanda suke gaba da su suke sa hannu a wajen gurguza wannan kadiyya ta Palestine, Allah ka fi musanin su, Allah ka daki mataki a kansu, Allah ka kawo mana karshen su. Kasar Sudan makociya kuma uwa gare mu, ita ma tana cikin yanayi na ban tausayi na tashin hankali. Dole ne mu musu addu'a. Allah ubangiji ya kawo ci gaba da kwanciyar hankali a wannan kasa. Allah ya kawo karshen yakin da suke ciki. Kasa mai tsarki, kasa kowane musulmi tana tsaka mai wahala, wannan suja, wannan suja. Muna roƙon Allah, Allah ubangiji kuma ya ba su nasara, ya miƙar da tafiyar su. Allah ubangiji ya ba su ikon ɗaukar nauyin da Allah ya ɗora musu. A ƙarshe akwai wani, to dukkanin musulmi gaba ɗaya, amma akwai ɗan uwa da ya ce da aka ce yana cikin masu taimakawa ƙwarai akan harkar da'awa, ya roƙi a sa shi a cikin addu'a dan yana cikin wani halin ha'ulai. Allah ubangiji ya shige masa gaba, yaya masa damuwa. Kowa da bukatarsa Allah ubangiji ya biya masa alkhairi. Allah kuma ya saka kowa da alkhairi. Allah kuma mai da kowa gidansa lami lafiya. Allah kuma ya ƙara sada mu a irin wannan taro mai albarka. Ya mai da malaman musamman gidajensu lafiya. Profesa Allah ya ƙara masa lafiya, ya dace da shi kan wani alkhairi ya saka masa. Subhanaka Allahumma bihamdika. To astaghfirullah al-azim. Assalamu alaikum. Kai kace zan rufe? Kai kace zan rufe? Kai kace zan rufe? Kai kace. Kai kace zan rufe?
Profesa Muslim Ibrahim. Allah ya saka mai da alkhairi, ya isar da sako mai kyau, wanda kuma da ya mu da amincin mu ya isar da wannan sako. Musamman akan wannan kadiya da ake ciki, cikin abinda sakataren gwamnati ya mana bayani, ya mana alƙawari, kowa ya ji cewa za su yi adalci a kan wannan abin. Kuma ya ce gwamna ya ce a gaya mana cewa shi fa ba dan kowane ɓangare ba ne. Kuma wallahi haka ya faɗa. Ya ce kuma ya ce in an danganta shi da wani ɓangare an fatauye shi, don haka shi uban kowa ne a kan. To shi kenan. Idan an kawo ƙarafin ɗan uwa Malam Lawa Abubakar Taran, kuma gwamnati ta karɓi ƙorafin, to mu ma muna da ƙorafe-ƙorafe ba ɗaya ba, ba biyu ba, na wasu da aka kawo kuma an je sakataren gwamnati ya karɓa, an saka a midiya, ko ba ka bane? Daga cikin mafi muni a cikinsu akwai wanda ya faɗi maganar da muninta ta isa ni bar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sifanta annabi da raƙumi, ka duba raƙumi fa. To yana cikin adalcin da shi Profesa Muslim ya faɗa, ita kwamitin shura idan ta kira Malam Lawan ta zauna da shi, to duk waɗannan mutane sai an kira su ma an zauna da su, zo su zauna su ma su yi bayani. Mu a shirye muke, za a zo a yi bayani, su ma su zo su yi bayani. Ina fatan an fahimta, kuma muna fatan kar mu ji maganar Malam Lawan shi kadai, don ba shi kadai ba ne ba. An fahimci wannan? Na san mantawa kai, shi yasa nake kakka rufe. Yawwa, su ma sai an kira su, kuma duk muna da takardu da lauyoyinmu da komai, kowa sai an kira shi ya yi bayani, kuma live za a yi bayani a fili dalla-dalla, insha Allah ta'ala. Allah ya ganar da mu. Abu na biyu yana ci abubuwa masu muhimmanci, insha Allah ta'ala, cikin mahalarta wannan taro masu mai albarka akwai Ambassador Abdulkadir Muhammad Koguna, jagora kuma shugaba na wannan kwamiti, wannan masallaci. Muna masa addu'a, muna masa fatan alkhairi, Allah ya saka masa da alkhairi, kokari da hidima da yake a wannan masallaci. Akwai Profesa Muhammad Kabir Kofa, akwai Dr. Nura Abdullahi, akwai Dr. Muhammad Al-Hassan, akwai Sheikh Miftah Usitu, akwai su Malam Rabi'u Abdullahi, Alhaji Rabi'u Abdullahi, su Alhaji Ado Ali, su Malam Isa da sauran duk sun zo wannan guri gaba daya. Daga ƙarshe ku samari yan Allahu Akbar. Ai ba ku da shakka akan ingancin wannan lecture ko? To da Allah cikin wafa'in da za a yi wannan lecture da aka yi ta guda biyar ko shida, in Allah ya sa da muna so mu samu zaratan samari matasa maza da mata wanda za su rubuce wannan lecture, kuma ina roƙon alfarma wanda ya gina wannan masallaci Alhaji Yahaya Adamu Mai Kibi ya buga wannan littafi don Allah. Wannan laktoci da aka yi guda biyar, guda shida, mu za mu sa ɗaliban ilimi su rubuce su gaba ɗaya, sannan za mu sa ‘yan boko a cikinmu masu turanci su fassare su da turanci, sannan za mu kawo wa hukumar masallacin Masjidin Rahama ita kuma ta buga wannan laktoci da aka yi gaba ɗaya. Ka gani mun ji a jiki cewa lallai mun yi khitamuhu miskancin masallaci. Ko bai yi magana ba, insha Allah na san zai yi da iko Allah da yardarsa. Allah ya mana afuwa, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa aljanna makoma. Mai buge tsammani mu ce da ku, muna muku fatan alkhairi. Allah ya kai kowa gida lafiya, Allah ya tsare mana rayuwarmu, Allah ya sa mu cika da imani. Malam da ya gabatar mana da wannan lecture Professor Muhammad Sani, Allah ya kara masa lafiya da imani da haƙuri da kwanciyar hankali. Allah ya sa ya dade yana yi, kuma kuma mu dade muna yi, kuma kuma ku dade kuna yi. Duk zama Allah ya taimaki sunna, Allah ya ƙarfafa sunna, Allah ka raya mu akan sunna, Allah ka raya mu akan sunna, Allah ka matar da mu akan sunna, Allah ka ɗauki ranmu akan sunna. Sha'a man sha'a.